الحمد لله منزل الكتاب ومدري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مناه إلقوة رمضان هجرة تبابا تبابا فلن جكادا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم duda da 444 wanda ya jire da 26 ga watan uku shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami Malam Muhammad Baba Gusau, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan Manjinawa, inda Allah madaukakin sarki ya kawo mu muke tafsirin Alkur'ani da ƴan uwa mata. Muna roƙon Allah ya sa Qur'ani ya cece mu duniya da lahira. Abinda aka ambata cikin wannan littafin Allah ka hada mu da shi na rahama, abinda aka ambata kuma na azaba Allah ka alai cece mu da shi duniya da lahira. Jiya mun fara suratul fajri, mun tsaya aya ta 14, za mu tashi aya ta 15. Amal insanu idza mubtala wa akramaka Allah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Allah ta'ala ya ce, fa'ammal insanu, amma ɗan adam da kuke ganin sa, idza mubtalahu rabbuhu, idan ubangijin shi ya jarrabe shi, duk abin da mutum ya samu a rayuwarsa na girma ko na matsayi ko na daraja ko na dukiya, to ka ku ɗauka wata tsiya ce ibtila'i, jarrabawa ce. Wa karamahu, idan Allah ya karrama shi wa na'amahu, ya yi masa ni'ima, fa yaqulu rabbi akramani, sai kaga mutum yana cewa tabbas Allah ya karrama ni. Wa amma idza mubtalahu, amma idan Allah ya jarraba dan adam, fa qadara alayhi rizqahu, sai ya kuntata arzikinsa, ya zamanto rayuwar a ci da kyar a sha da kyar, daga nan fa yaqulu rabbi ahanani, wani sai dinga ganin cewa ai gaba ɗaya ma Allah ya wulakanta shi. Dan ni a kowanne ya taɓa za a ce mashi tun da yake Allah bai taɓa rufa mai asiri ba, bai yi dalilin sa, saboda shi tun da ya zo duniya bai taɓa samun adadin kuɗi kaza ba, wanda ka shi bai gama amfanin daidai ji kawai ana ta labarin kuɗi miliyan kaza da miliyan kaza, amma dai shi dai kam wallahi bai taɓa jin abin nan ba. To haka mutane suke, da haka ku daina damun kanku. Duk wanda kuka ga an bashi jarrabawar da aka mai shi ne a gani zai godiya ko ba zai ba, wanda aka hana shi jarrabawar da aka mai a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba. To wasu an ba su sun kasa godiya, wasu kuma an hana su sun kasa haƙura. Dama mun faɗa ko a nan gurin mun ce a idan mutum yana so ya gane zai azurta arziki na ya zauna lafiya lau a duniya ya je wani da Allah lami lafiya ya auna kansa da abu guda biyar. Na farko idan mun to kina cikin wanda in Allah ya ce ayi abu suna iya kokarin su gurin da yake nan. Na biyu kina cikin wanda in an ce su bari suna iya kokarin su gurin bari. Na uku kina cikin wanda idan an musu ni'ima suke godiya ta hanyar aiki mai kyau, ko ko a idan aka yi miki ni'ima yanzu Ramadan ya zo kina buƙatar aure kin hada da tahajjud tsawon Ramadan ga baki ɗayansa, da zaran kuma bayan sallah sai aka ce to kuma ga mijin Allah ya kawo, tun daga lokacin auren za a zo a saki hanya kina ciki. Sannan na hudu kina cikin waɗanda idan an hana su suke haƙura. Sannan na biyar kina cikin waɗanda idan sun ma Allah ba daidai suke saurin komawa wajen Allah, su lissana masa su nemi duba ya fi musu. Don kina cikin dai kina da waɗannan abun biyar, to ki tabbatar da cewa a kamar yadda za ku gani su mutane sun ɗauka cewa wai bayarwa ta duniya shine wai alama na cewa Allah ya ji ƙaunarka, ba haka abun yake ba. Shi yasa ku ga lamarin duniya sai kuka ga balma hasali wanda suka fi Allah ya fi buɗe makofa ta duniya mutanen banza ne, su Allah ya fi buɗewa ita. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla a'a balla tukrimuna al-yatim sannan ba ku karrama marayu wala tahadduna sannan ba ku kaɗaitarwa ala ta'amil miskini a ciyar da miskini wa ta'kuluna turasa kuna kuma cin dukiyar gado ta mutane da aka bari akalan lamma ci na banna. Allah sai ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuma kuna son sai kun tara dukiya ta kowace irin hanya ta kowane irin hali. Kamar dai yadda kuke gani yanzu muke yanzu yanzu ji ake ban labari wata tana da aurenta mijin a NNPC yake aiki yana da rufin asiri gurgudu yayi ya kokarin shigo da rufa mata asiri amma wala tudu wala gangare mijin ya fara hanguwa tun tana tare da shi sai ganta da kuɗi tana kashe wanda ya san ya fi ƙarfin abin da shi ya kamata a ce shi yake bata. So in yi mata magana sai ta ce daga gidansu ne babanta ya bata kuɗin. Daga baya in ya zo ya bincika sai gane ba babanta ba ne ya bata, sannan ta yaya ba ita ba ta kaɗai ce ta shi baban zai dinga ɗauka wannan kuɗin yana bata. So zargi ya zo ya shiga har aure ya mutu. So yanzu ta zo ta kama wai business ta tafi Umara, ta tafi Dubai, ta tafi ina ne. Sannan abin mamaki ko da business ɗin da aka ce tana yi kuɗin da yanzu take mu'amala da shi ya fi ƙarfin business ɗin da take, amma haka mamata take cewa ta tako arziki duka tako arziki. Kada ka irin wannan babin da yawan yara da suke lalacewa wallahi iyaye mata suna ba da gudunmawa wurin lalacewarsu. A nan garin ne wani jami'in tsaro ya bani labari cewa an zo da kitin wani ƙaramin yaro ya ji ya ɗauki waya a ɗakin wata mata. Aka zo da mamashi, mamashi ta shafa ma idan ta toka ta ce Allah ya kashe ta an waɗanta sharrin sata. Aka yi lallaɓa wa duniya ita har da alwashin cewa ma in aka bar nan wallahi tun da an makala wa ɗanta sharrin sata sai ta ɗauki mataki. Kawai wani cikinsu ya ja yaron lungu ya samu ya kashe shi da mari ya haɗa kanshi da bango, yana mare shi ya haɗa kanshi da bango da ya ga wata wuta ta wulƙita shi ne sai ce wallahi waye tana hannun maman shi. Ake nan aka ɗau kun ga yaro ƙarami ya ji ya ɗauko kayan mutane ya bata tariki ya bata ita kuma tariki don girman Allah wace tarbiyya take so ke ma yaro. kun san akwai masu kaukar ƴaƴan da suka haifa su tafi kasuwa ko supermarket su za su tsara ma ƴaƴan su ga abin da za su dauko na mutane yaran tun suna kanana wallahi wannan cin amana ne to shine abin da yake faruwa yanzu to da ka wata matsalar yanzu ina aka kawo mana ita fatawa yanzu za ku ga ba mu ba saboda yadda aka damula abin aka kwaba shi to yana buƙatar da Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad dan Hanbali sai sun dawo duniya sun yi fatawa akan matsalar yanzu akwai matar da ina zaune ko sai ga ƴan uwanta sun zo neman fatawa akan me wai mijinta ne zai ƙara aure ko ya ƙara aure ne aka samu matsala ta fusata ta bar gidan da ƙaramin yaro na goye sanda ta bar gidan da ta bar gidan aka tafi filin sanarwa da matarwa aka yi cibiyar duniyar nan ba a ganta ba ba ta tashi dawowa ba sai bayan da yaron ya zama saurayi sai ga ta ta dawo sannan da ta tashi dawowa har ma an haƙura da ita don kawai an ƙaddara neman da aka yi mata ba a ganta ba to ta yiwu da ta tafi can inda ta tafi ta Allah ta kasance to wai kuma da ta tafi can inda ta tafi da auren wannan sai ta je kuma sai ta auri wani sannan sun haifi ƴaƴa uku da wanda ta haifa a can da kuma auren wani a nan da ta tafi yanzu shi ne aka zo neman fatawa yanzu ya za a yi to shi yasa nake ce muku abin da Bahaushe ke cewa wani abin in ya gagari maza to sai mata shi ne al-Imam Ibn Kathir ya ce ya kulu ta'ala Allah yana faɗa munkiran alal insani yana wa ɗan adam inkari fi i'tiqadihi wajen kudurin da yake da shi a zuciya idan wasa Allah ta'ala alaihi fi rizqi dan Allah ya yalwata wa ɗan adam a arziki li yaktabirahu fi dalika dan ya jarrabe shi cikin abin da ya bashi na arziki din jarrabawa ne saboda haka kace kuskura musamman wanda suka fi matsala wallahi kuna daga cikin wanda kuka fi matsala a wannan babu yanzu ba abin da yake matsala ta arziki ba kowa ya san haihuwa Allah ne yake bayarwa ko amma mace in bata haihu ba in ka ga yadda mata ɗan wanda ke mata gori wallahi sai ka yi mamaki sai ka ɗauka cewa asalin haihuwan nan kamar ma ba Allah ba ne yake bayarwa ba ita ya kamata ta ba kanta da gangan kuma sai ta hana kanta haihuwa saboda haka kowane irin abu na rayuwa wanda aka bashi jarraba shi aka yi a gani zai yi godiya wanda aka hana shi jarraba shi aka yi a gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba so mutum ya zamanto lokacin da Allah ya yi maka ni'ima to ka gode masa ta hanyar aiki mai kyau sanda kuma ya baka ya hana ka sai ka haƙura to da zaran kika fahimci wannan a rayuwarki idan yau kina mataki na ƙasa sai Allah ya ɗauke ki ya kai ki wani muƙami ran da ya ga dama ya ce sakko daga muƙamin shi kenan ba ke da ja dama shi ya kai ki ya ce ki sakko kuma ki sauka amma Allah ya ɗauke ki ya kai ki gurin ya ce ki sakko ki ce bai isa ba shi da ya kai ki kuma bai isa ya dawo da ki ba a an ɗibo rigima fa an ɗauko rigima fa ya a taƙidu sai mutum ya ƙudurci anna zalika minallahi ikramun lahu sai mutum ya ɗauka cewa don Allah ya bashi matsayi na kuɗi ko na muƙami ko na shugabanci ko na wani abu sai ya ɗauka karramawa ce wa laita ka zalika kuma ba haka ba ne bal huwa ibtila'un wa imtihan jarrabawa ne da gwadawa kamar ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce a ya hasabuna yanzu mutane suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin abin da muka shimfiɗa musu na dukiya da ƴaƴa da muka ba su suna tsammanin nasari'u lahum fil khairati mun gaggauto musu da alheri ne a rayuwar duniya Allah sai ce balla ya shukuru idan suna tsammanin haka ne to ba haka ba ne da dukiya da ƴaƴa suna da amfani ne gare ki in ƴaƴan sun taimaka miki gurin bin Allah in dukiyar ta taimake ki gurin bin Allah aikin alheri kike da ita amma in ba haka ba shikenan sai yake cewa wa kadhalika fil janibil akhar wancan ɗaya ɓangaren kenan wasu tun an ba su Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyarku da ayanku Allah ya ce ba wanda za ta kusantar da shi zuwa gare mu abinda zai sa kuma mutum ya kusa da Allah sai wanda ya imani da ya aiki mai kyau shine kawai abinda zai sa ya zamanto mutum yana da alaka da Allah subhanahu wataala. Kuma waɗannan ababen da na faɗa da kuɗi da ƴaƴa da wani matsayi a duniya, ku faɗa min wanda Allah bai ɗauka ya baka fure a duniya, balma hasali a ƙididdiga da lissafi yanda ake da shi da waɗanda suka fi kuɗi a duniya za ku ga ba ma musulmai ba ne, kafire ne. Da a ce ɗaukar kuɗin a bayar shi ke nuna cewa alama ne na Allah ke son mutum kenan, duk waɗannan kafiran a duniya da zama su suka fi kuɗi tare da kafircinsu kuma wannan sai nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala su yake so. Lamarin ba ainihin wato haka yake ba, ba haka tsarin yake ba. Saboda haka in Allah ya miki ni'ima ta wannan ɓangaren, to abinda za ki kau ki gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau. Akwai wanda da zaran sun samu wannan damar ta hanyar ƙanna ta samu. In an ce ga wani makaɗi ya fito, to ko nawa za a kashe? Billahi alladhi la ilaha illa huwa, sai sun gayyato makaɗin sai sun kashe abin da suke da shi. Dan dai a ji labarin cewa ta ɗauko makaɗi wani, amma abin da yake da alaƙa da aikin addini ina ba wani abu da za ka zo ka ke lissafawa a rayuwarta ta yi babu wannan ta wannan ɓangaren kenan. To haka ta ɗaya ɓangaren izabtalahu wamtahanahu, in Allah ya jarrabi ɗan adam ya gwada shi, wadayyaka alaihi fi rizqi, ya ƙuntata masa cikin arziki, ya ataqidu anna dhalika min Allah ihanatan lahu, wani daga nan sai ɗauka kawai gaba ɗaya rayuwar Allah ya wulaƙanta shi. Akwai wanda suke da wannan, kuma tun da kuga Allah ya faɗa haka, to akwai wanda suke kallon haka. Shi yasa kuga a babin ni'imar duniya kullun shawarar da annabi ya bayar ya ce ku daina kallon na sama da ku, ku dinga kallon na ƙasa da ku, domin kallon na sama da ke kullum wanda tare muka taso, ai da muka taso ƙawata ce, ai da muka taso classmate ɗina ce, ai lokacin da muna makaranta ma na fi ta ƙoƙari, na fi ta ƙwaƙwalwa, na fi ta ja. Yanzu mijin da ta aura motocinsa na hawa 48 ne, gidaje yana da su a nan, akwai a Kaduna, akwai a Abuja. To duk sanda kika tsaya kina ta wannan lissafin ga wancan ɗauki tare kuka taso yanzu, wallahi hakki bar duniya duk abinda Allah ya miki da ni'ima raina a raki, za ki taɓa gode ma Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abu Ubaida ya je Bahrain ya karɓo dukiya ta jizya, ya zo an yi sallar asuba kawai yana waiguwa, yadda ya ga an cika masallaci dan ɗan ranar, annabi yana juya kawai sai ya murmushi ya ce na san kun ji labarin Abu Ubaida ya zo daga dukiya da Bahrain, ko suka ce eh. Sai manzon Allah ya ce musu wallahi ba na jiye muku tsoron talauci, amma ina jiye muku tsoron in aka buɗe muku duniya kuka fara gogoriwa a kanta sai ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka waɗanda suke ainihin wato gabanku. To za ku ga ababin aikin alkhairi a nan Allah ce mana yake wasabiqu wasari'u, zai ce wa fi zalika falyatana asil mutanafis, a nan tsire-tsire ake so ne. To a nan ne kuma inda baya-baya mutane suke, a kuma babin harkar duniya nan ne inda kullum rige-rige muke yaya za a yi, wanda ta samu mota iri kaza ya za a samu, wanda ta gina gida kaza ya za a samu, wanda ta yi kaza ya za a samu, wanda ta yi kaza, duk wannan na cikin abin da ya kai mutane ya hallaka su ya kai su ya ainihin wato ya baro. Wannan yana daga ciki, haka mutane su daina damun kansu, kuma duk wanda koga Allah ya bashi a matsayin jarrabawa akwai dalili. Wasu da koga ga an hana su akwai dalilin hana su. Na sha faɗa ina cewa mutane da talauci da kuke gani da arziki kowanne yana da advantage ɗin shi. Wasu har suna cewa mai adabantar na talauci, zan ce musu ai ba yadda za a yi a hikima ta Allah ya yi abu, babu dalili. Yanzu sau da yawa idan muka mutum ya motsa ba sai ku ya ce Allah ya ƙine wa talauci ba to don me za ku ƙine mai? Shi ma bawa ne na Allah kamar yadda kuke bayi nawa na Allah. ko ba Allah bane ya halicce shi kamar yadda kuma ya halicce ku, wanda duk kuka ga an dogana mai shi a ilimin Allah, shi Allah ya tabbatar da cewa ya kamata a jona mai shi, wanda ko ga an bashi a ilimin Allah, shi Allah ya ga cewa ya kamata a bashi ne ababi na jarabawa. Saboda wallahi, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane suka zo suka kawo cewa zahabu ahadud dusul bil ujuri, masu kuɗi sun tafi da lada, daga ƙarshe ya nuna musu cewa wannan falalar Allah ce. Muna sha faɗa cewa daga cikin advantage ɗin talauci kaso 90 na waɗanda suke samun dama su yi addini a duniya marasa kuɗi ne, wanda suke samu suna da kuɗi su iya yin addini ba su wuce kaso 10 ba cikin 100. Shi yasa idan an samu wannan ga ta da hali na rayuwa, sannan tana riƙe a kan addini, wannan ba ta da kuɗi ta ba Allah, matsayinsu ba ɗaya ba ne a gurin Allah. Mutum ba ka gane haƙiƙanin kowaye shi sai ran duniya ta zo tukunna. Wata yanzu ta san ta baƙa ce, amma wallahi da ta samu kuɗi za ka ta koma fara sallah. Kuma ka san wannan farin ba na Allah da Annabi ba ne, fari ne saboda ta samu da an bar matsaya ce ya ba kuɗi da ta ci gaba da zama a baƙarta ta zauna lafiya. Shikenan, amma tana samun kuɗi sai ta ga cewa ai asalin fatan da Allah ya mata tsada. Ai bai kamata Allah da yi ta dama haka ba, ga yanda ya kamata yi ta bari ta zo ta canza. Haka ake in da tana ɗan yin kara ta sa hijabi ma ka ga za ta daina, saboda duniya ta samu. Haka ake, Allah ya sa mu dace. Shi ne malam ya ce cewa Allah ya ce kalla, shi ne ai laysa al'amru kama za'ama, al'amarin ba kamar yadda mutane suke rayawa ba ne. La fi hada wa la fi hada, ballantana a cikin wannan, ballantana a wannan. Wa inna Allah ta'ala yu'ti al-mala man yuhibbu wa man la yuhibbu, Allah yakan ɗauki dukiya ya bayar wanda yake so ga wanda baya so. Wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhibbu, sannan yakan sa talauci ga wanda yake so da wanda baya so. Yanzu a tsarin rayuwa yanzu akwai musulmi masu arziki ko babu, akwai kiristoci ko kafare masu arziki ko babu, akwai musulmi talakawa ko babu, akwai kafiran da yake talakawa ne ko babu, wasu ma a kafaran in kaga ga bakin kafirci ga bakin talauci da suke fama da shi sai kai mamaki. Kaga da yadda kake fama da talauci kana musulmi, to gara naka talaucin da nasu. Su sun hada abu biyu, bala'i kan bala'i, ga bakin kafirci ga bakin talauci. To shi ne malam yake cewa wa innamal madaru fi zalika, abinda ake lura da shi a wannan alaƙa atillahi, akan mutum ya zama yana da ta'a ga Allah fi kulli min alhalayni, a cikin dukkan halayen guda biyu. Hali na farko, Allah ya ba ki wadata, menene alaƙar ki da Allah wajen yi masa da wa'annan da suka taru suna mana surutun nan, Allah ya kuri su tashi daga gurin ku musu magana tashi nan gurin. An gane mutum ya zamanto a wa'annan halayen guda biyu, mutum ya zamanto yana halin da'a ga Allah. In kana gadiyan bi an yashkura Allah ala zalika, in Allah ya baki wadata, ya ba mutum wadata, to ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau akan wannan. Wa in kana faqiran bi an yasbira, in ko talaka ne ya haƙuri da yanayin da Allah subhanahu wa ta'ala yi shi, ya ajiye kansa. Wannan ita ce ka'ida. Haka za mu ga cewa galibin annabawa da Allah ke aikowa, Allah bai yi su a matsayin masu kuɗi mawadata ba. Idan aka cire annabawa guda biyu, Annabi Sulaimanu da babansa Annabi Dawud, ibal ma hasali wasu annabawa da yawa korarsu ma ake a cikin garuruwansu, Annabi ya zo yana karantar da mutane, mutane su ki yarda da wa'azin, a zo ana farautar Annabin ana neman a kashe shi. Daga ƙarshe sai dai ya fito bangaren, kuma a wannan hanyar akwai wa'inda an riƙa su kuma an ma kashe su, kuma annabawa ne na Allah. Wannan sai nuna cewa shikenan, saboda Allah bai ba su dukiya sun tara ba, Allah ya ce walaula an yakuna an-nas ummatan wahida ba dan duk duniya kada kowa ya zama kafiri ba ya ja'alna liman yakfuru birrahmani da duk wanda ya kafirce ma Allah Allah ya ce mu kawo gidan zinari sai mu bashi to dan kada kowa yanzu wata yanzu ta ga wata ta kafarta ta yi ridda an ba ta gidan zinari yadda mutane suke da masifa son kudi yanzu ai wanda za su fice daga addinin musulunci sura da waqwa shine malam yace wa qawluhu ta'ala balla takulimuna al-yatim fihi amrun bil ikram lahu akwai umarni cewa a girmama marayu wanda yana daga cikin matsalar da society mu yake fama da shi zamu zo mu taro zamu yi yawa amma da yawan da taron duka ya zama taron ya arna a yi arna a filin idi ko sun kai miliyan 100,000 ne amfanin sun da ba sallah rafi ba to haka muke kullum mun sha faɗa muna cewa al'amari na mutuwa al'amari ne na gaibin da babu wanda Allah yake sanin da shi cewa ga ran da zaka bar duniya ko akwai babu shi maimakon lokacin da mu muke da dama muna kallo a gabanmu wani ya mutu ya bar matar shi da ƴaƴan shi yaya za mu kafa wani abu wanda za mu riƙe mutuncin matarsa da ƴaƴansa ta sulaƙanta muna nan sai mu zara mata ido ku ba za ku gane abin ba ku tambayi matar duk da aka ce miki mijinta ya rasu ya batta da ƴaƴa 4, 5, 6 ita za ta faɗa mu saboda a kunnin yaro shi bai san ma wani ma san da kace mai babu abu shi ma ita ma babin ɗauka ya ce wani abu zai ce a ba shi babu haka zai ce saboda haka na ga mata da yawa a rayuwa wanda asalinsu mutanen kirki ne ba mutanen banza ba ne amma wallahi yanayi na rayuwa da yadda suka samu kansu a ciki an rasu an bar mace da ƴaƴa 5, 6 ba wanda zai taimaka musu wallahi daga ƙarshe sai ku ga dole mace sai ta sacrifice ta siyar da mutuncinta in tana so ta sabin ɗin ƴaƴan da ta haifa to da duk aikin da za ta yi ƙarami ba zai iya riƙe ta wanda za ta iya riƙe yara sannan ga maza Allah ya yi musu jarrabawa kaso 10 na maza 8 ba za su iya wa mace abu don Allah ba 2 ne kaɗai za ku ga za su haɗu da mace tana buƙatar taimako su taimake ta ba tare da kowane irin tunani ba wani ma zai taimaki mace bai ma za su rabu ko sunanta bai riƙe ba amma kaso 10 ciki 8 idan ka ga sun yi wa mace abu to suna yi ne din ya zama hanyar da shi za su yi amfani su kai kan mace ba wai don Allah za su yi mata ba to wannan yana daga cikin matsalar mu a wannan generation din da muke ciki kuma abin tsari ne yanzu ko hatta gidajen marayu da ake da su a Najeriya abin bakin ciki gidajen marayu waɗanda ba musulmi ba suka kafa ya fi yawa a kan waɗanda musulmi suka kafa yanzu a nan garin na Zamfara kun ga dai matsalar da ta faru sabbin ne adadin yaran da aka kashe musu iyaye yanzu suka shigo cikin garin nan wani lokaci in wani abu ya fito da mu da daddare muna ganin su karamin yaro yana bara da waye sai ba mamaki kafin waɗannan fitintunin su fara faruwa duk garin Zamfara babu gida da aka ware wannan sukutun na marayu ne don ɗaukar nauyin su babu gwamnati ba ta gina ba ƙungiyoyin addini ba su gina ba babu haka muke zuwa abinda muke cikin watan Ramadana wannan ba sunansa kafilul yatim ba ɗaukar nauyin maraya sunansa kawai ba maraya gudunmawa ba ana yi ba wasu gudanar in Ramadan ta zo a ce an kira marayu an ba su kayan ɗinki wanda za su yi sallah an ba su abincin da za su ci to wannan an dai ba marayu gudunmawa shi kafalatul yatim ba a cewa an ɗauki nauyin maraya sai in ya zamanto duk abin da ya shafi responsibility na rayuwar shi an ɗauka tukunna tun daga abincin da zai ci da inda yake zaune da lafiya an bai da shi da karatun da zai makarantar boko da islamiya to lokacin ake cewa kafalatu yatim so matar da kamar yadda na faɗa idan mace na zauna a gidan mijinta ba ta taɓa yin zawarci ba, to ba ta sanin gidan miji yana da ƙima. Yawa, wannan magana da yake faɗa muku da gaske ne. Yawa, duk matar da take zauna a gidan miji ba ta taɓa fita ba, mijinta ya saki ta, to har yanzu ba ta gama sanin ƙimar gidan mijinta ba. Amma in kuna so ku tambayi wacce ta san ƙimar gidan miji, ku nemi bazawara, ita za ta faɗa muku. Kazalika wannan abin da nake faɗa na halin nan da ake ciki, matar da duk mijinta bai mutu ya bar mata ƴaƴa ba, to ba za ta iya gane nauyin karatun da nake magana ba, ba za ta iya fahimta ba. Shi yasa za ka ga akwai matan da suna faɗa mana cewa suna gane a wani lokaci, kun ga abin da kuke ganin kaman wasa ne, Allah da ya tashi raba aiki tsakanin maza da mata, kowa da abin da zai yi. Yanzu ku ga wani ya auri mata hudu, yana da ƴaƴa 30 a gidan, kuma in gari ya waye kowa zai ci abinci da safe da rana da daddare, za a biya muku kuɗin makaranta, boko da islamiya, banda ƙananan matsaloli wanda suka isa aure a aurar da su. Ku ba ku gane maza na ƙoƙari, wallahi wata siran da aka saka mata kura a ce omo da sabulu za ta dinga siya, to lokacin da aka gane cewa ashe mijinta ba ƙaramin rigima yake kwanci a kanta ba. To kuma tare da haka sai ka ga yawan mata ba sa gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya musu a wannan lokaci da wannan yanayi da suka samu kansu a ciki. Haka ku daina bari kullum, ni abin da yake bani mamaki, a ku yi haƙuri, bai kamata a ce tunani ya dinga zama irin na tumakai ba. Domin yanzu tunkiya ita ce mun za ta tsallaka titin nan, in sun kai su 100 koda wata ta tsallaka mota ta bige ta, to ragowar ba ka kallon cewa mota ta bige wannan ya kamata su su tsaya. A lokacin da aka kwashe ta, to lokacin ragowa za su danno da gudu sai sun wuce. A idan kuna, ya kamata a ce lokacin da matsala ta faru da wata, daga nan duk wacce ta ga irin wannan matsala a rayuwa kamata ya zama mata izinar da bai kamata faɗa irin wannan rigima ba. Amma abin da yake bani mamaki, ganin wannan abin ya faru da wata, zai fa sa mata su ɗauki izina su yi hankalin da wancan fa a gabana ta faɗa rigima iri kaza, kuma ga abin da ya ja mata, ni ma ya kamata in kiyaye kan faɗa. Amma Allah wannan bai hana sai ka ga sai mata sun je sun faɗa cikin rigima. So irin wa'innan matsalolin suna faruwa, za ku ga idan an samu matsala mace tana raina gidan mu, yanzu haka akwai waɗanda sanda suke kawo mana ƙaran mazajen, mazajen na da matsaloli, muna ba su haƙuri. Abin mamaki wani lokaci za ku ga wai kuwa ce za ta buɗe baki sai ta ce wai da halin da yarta take ciki a gidan miji, wallahi wai gara zaurci da shi. Sai an zo, sai an kashe auren, tana ganin kamar sauƙi za ta samu. Billahi allazi la ilaha illa huwa, za ku ga yarinya ta sake zagayowa da kanta, inda yadda za a yi a gyara lamarin nan ya kamata a gyara. Domin shi yasa gaskiya wani lokaci in an zo, akwai karatun da nake wa iyaye mata, kuma fito musu da karatun nake ƙarara, ba na ɓoye musu don su gane nauyin abu. Idan yarinya ku tana zaune a gidan miji aka samu problem ta dawo gida, koda tana da safiyar ɗaki a gida inda za ta zauna, don jarrabawar da mace galibi ba sa yin lissafi. Idan a gidan miji ɗakin ki ce kaɗai ne da kujerinki da tibinki da waye da waye, to da kin kaso aure kin dawo gida, da wuya ya zama gidanku akwai safiyar ɗaki da aka sake warewa saboda ki, da kannan ki za a haɗa ki da su. In sun kai su 4 ko 5, wataƙila kima da naki ayan za ki kwaso ki taho. In ba sa ba, yanzu bakin ƙofar ɗaki za a ajiye ki. Duk wanda zai fita da daddare in ba wuta, in ba ya sa abu, sai ya taka miki kai kafin ya je ya dawo. Shi ne matsalar farko da za a samu. Idan da kina ganin a can akwai matsalar abinci, in kika zo gidan sai kiga matsalar abincin ta fi wacce kike fama da ita, da dama tun da kin yi aure sun cire ki a lissafi, ba take suke yi ba. Wannan matsalar akwai ta. To kuma ba wannan matsalar, daga nan ne za ku ga mafi yawancin iyaye ɗawainiyar da suke ɗauka na yarinya kafin ta yi aure ba sa iya ɗauka idan ta yi aure ta samu matsala ta dawo daga bari ta fita ta je ta nemi abin da za ta kare ma kanta mutunci in an fita kuma sai a rasa mutuncin gaba ɗaya yanzu wannan ga wacce take ba ta da matsala a gidansu abin da za ta ci za ta sha komai ba ta da matsala akwai matsala guda ɗaya lokacin da kuma sha'awa ya motsa mata a matsayinta na ƴa mace tana da wannan gariza ɗin ɗabi'ar da Allah ya sa a jikinta da Allah cikin ku ke uwar ko uban akwai wanda ke iya kwanciya da ita lokacin da take buƙatar kwanciya amma kar ku manta in tana gidan mijinta ba tana iya samun wannan fa amma duk ba ku kallon wannan sai ku ce a ballo auren ta dawo ko ta dawo kuna iya ba ta komai ta ci ta sha kuna tana buƙatar a kwanta da ita ko kuma ba wanda zai iya kwanciya da ita a cikin ku to daga nan in ba sa'a ba za ta fita ana nan ko sai ga kuma ta ballo wata rigimar da sai kun kwammace da ma gara zamanta a gidan miji da halin da ta zo ta saka kanta ciki ta zo ta saka ku ciki kuma ku je ku bin fitana ba ku a samu za ku ga wallahi wanda suka fi fuskantar lalacewa yanzu zaurawa sun fi yawa sama da 'yan mata wannan kenan Allah ya sa mu dace da shi yasa hadisin Sahal bin Sa'ad manzon Allah yake cewa ana wakafilul yatimi ka hatini fil jannati ni da wanda zai amki nauyin maraya haka muke aljanna wa farraqa bin usba'ihi annabi ya raba tsakanin in ya dan sa al-wusta wallati talil ibhama na tsakiya da wanda annabi ya haka ana wakafilul yatimi fil jannati ka hatini ni da shi aka za mu shiga aljanna ka fada da ka fada wani hadisin ma manzon Allah cewa yi da mutumin da zai tsayawa mace wacce take bazawara da wanda zai tashi kullum yana sallah da daddare yana azumin nafila da rana da kuma wanda zai fita jihadi saboda daga addinin Allah manzon Allah yace matsayin su daya haka suke to wannan yana cikin abin da a society mu mun yi watsi da su kuma na sha faɗa nake cewa rashin tsari ne in an tsara abu zai iya yiwuwa ba tare da an sha wahala ba amma rashin tsarin mu ya sa komai ba mu iya ko an taru ba iya yanzu misali a ce daga farkon ramadanin wayanda suke zuwa karatu in suna da hali sai su ce to tunda watan ramadanin ne bari za mu zo mu kafa wata kungiya a ƙarƙashin wannan majalisi da ake karatu a cikin ramadana za mu yi ƙoƙari za mu tara wani abu idan mun tara wani abu sannan za mu dinga yin abin tun daga bayan ramadana watan shawwal alƙawarin da kowa ya ɗauka ya cika har bayan shekara ta zagayo wataƙila in kuka duba abin da kuka yi a wata goma sha ɗaya idan ramadan ɗin ya zagayo za ku ga waɗanda za ku iya ɗauka na mata ku warware matsalolinsu don uwanku za ku iya taimaka ma wata a biya ma 'ya'yanta kuɗin makaranta za a iya taimaka ma wata ta koyi sana'a in ta iya a bata kaza za a iya kaza za a iya kaza amma in an zauna haka ba a yi komai ma babu radda za a yi shi aikin alheri ko yasa ake so kuma wannan ɗin da muke magana cewa a tashi a kafa wani abu a taimaka ke ba za ki fahimci muhimmancin taimakon ba in yanzu baki da buƙata sai ran da matsalar ta zo miki sannan za ki gane taimakon yana da matuƙar muhimmanci Allah ya sa mu dace sannan wala tahadduna ala ta'amil miskin ba kwa kwaitarwa akan a ciyar da miskinai ya'ani la ya'muru bil ihsani ila al fuqara wal masakin ba sa yin umarni a ciyar da miskinai da talakawa ويحس بعضهم على بعض في ذلك ساشي يقعيتد دا ساشي أكن ولنا شيسا قبو قرآني كباني ما في يوان شي دوان تا الله ذي تتر أشي قيشو تا والله إذا تكين سفر دا الله ذي حتى ما فيها حتى ما سأقول روا أتكي سنهي تتر متين يقيشو تا وتأكلون التراث يعني الميراث قادو أكل لما أي من جهة أي من أي جهة حصل له ta kowane ɓangare dukiyar za ta samu min halalin aw haramin ta halal ko ta haram mutane ba su damu ba amma yadda za ake faɗa haramun ce tana biyo mutane su gudu amma yanzu haramun ɗin ce ta juya da gudu mutane suna binta sai sun kure mata gudu sai sun kamo ta halin da ake ciki yanzu kenan sanan wasu hibbuna almal hubban jamma ay kasiran zada ba'dahum fahishan kuna san dukiya so mai ainihin wato yawa ko so ta hanyar banna ma dan tara dukiya kafafi sihiri shiga kungiyar asiri da ana yi cultism yanzu niyan cewa kowa sai ya tara kudi da ana yi yanzu Allah ya kiyaye aya ta gaba Allah yake salla idami ta'ala yake kalla da ma'anan haƙin da gaske ne za dukkatul ardu dakkan dukka idan aka nike aka nikewa manzo na ta rigima akan ko filaye ma ko gonaki ko gidaje da ku jira ku gani na faɗa a nan gurin a tafsirin yamma na ce ran da wata ya fito kusan ko ina an gan shi a duniya wanda ma ba su saba ganin wata ba sun gan shi a rana dan a kulelar sai ya fito na ce wasu sai kaga suna rigima idan wata ya fito nan dama wasu sun ce sun ga wata jiya idan wata ya fito yau sai ya fito a ƙato sai su ce wannan watan da ganin shi ka san bawo ya fito ba a'a yana daga cikin alama na cewa Allah ya kusa rusa duniyar kowa ya tashi manzo Allah ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama za a samu intifaqul afilla wannan jinjirin wata da kuke gani da ya fito da kyar ake gani wani ma in ya gan shi soke ba zai kara ganin shi ba to daga lokacin da ga wata ya fito a ran da ya fito ko ya fito ya yi ƙato ku dauka ya jiye ya fito ko ya kwana biyu da fitowa wallahi alama ne na cewa Allah ya kusa rusa duniya kowa ya tashi ko da ka ga gine-gine nan an yi shi ne idan dukkan ardu dukkan dukka in aka niƙi ƙasa niƙewa yanzu wannan tatsun da kuke gani yanzu ba yana da santsi ba yanzu da yanzu wannan gine-ginen na garin guso gaba daya idan dukkan ardu dukkan dukka har da wannan dutsen na kwatar kushi da kuke gani to akwai lokacin da zai zo Allah ya sa a baje kasar gaba daya wallahi sai ta dawo da kuka san wannan tatsun shi yasa Allah ya ce fa yadaru aqa'an safsafa za a bar kasa fa komai mai santsi la tara fiha iwajan wala amta ba za a ga tudu ba ko bangara ma'ana daga nan idan kina iya hango miki Kano ko Maiduguri ko Yola wallahi daga nan Allah ya baje duniyar da dafi da tudu da kwari da ina an mata labor shikenan in gida ne wani ya cuci wani an gama zama a duniyar Allah ya ruguza gidajen ya tashi kuma shikenan sannan waja a rabbuka ubangiji zai zo dan yin hisabi wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu wadi a yawma idin bi jahannam ranar za a ɗauko jahannama a zo da ita yadda kowa ga ana gobe sallah ba kuna ganin a ɗauko saniya ba barunji wani ya sa igiya a baya wani ya sa igiya a gaba to billahi lazi haka za a yi ma jahannama mala'iku za su taho da ita yawma idin ya tazakkaru insanu ranar ne mutum zai tuna duk abin da ya faru a rayuwar shi wa anna lahu dhikra idan baka yi aikin kure ba sai a lokacin ka tana taya tana zama maka amfani sai ya kulu lokacin ne mutum zaka je na cewa ya laitani qaddamtu li hayati kai cu ina ma a ce na gabatar wa kaina a rayuwata wani abu na aikin alkhairi saboda fa yawma idin a wannan ranar da abun zai faru ranar da dan adam zai ga jahannama kirikiri wala yu'adhibu adabahu ahadun ba wanda ya azaba irin ta Allah dan shi kadai ne yanzu idan dan adam ne zai miki ukuba a duniya akwai mataki cikin azabar ta kai daga kace mutuwa zaki ranki fita zai kuma in kika mutu babu wani mahaluki da yake da iko bayan kin mutu ce bari ya dawo da ranki dan ya ci gaba da miki azaba an kuma rai ya fita ko gunduwa zai yake aikin banzai dan dama a lokacin ba jiki ke yi ba mai aikin yi tunda babu rai a jiki amma Allah da yake ya kware shi kadai ne zai wa dan adam azaba sannan ya hana dan adam din mutuwa kuma shi yasa a lokacin ne mutum zai yi burin ina ma ya mutu dan haka wala yusiku wa saqahu qadun ba wanda yake dauri irin daurin da Allah zai wa dan adam shi yasa Allah sai ya ce ya ayyuhan nafsul mutmainna ya kire wacce take cikin nutsuwa irji ila rabbika radiyatan mardiyaki kuma wajen Allah kina yarjejiya abin yardawa Allah ka samu na cikin wannan bangaren za a ce fada kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina sannan wada kuli jannati sannan ki shiga aljannata al-imam ibn kasir yace yukbiru ta'ala Allah yana bada labari amma yaqau yawmal qiyamati min al-ahwal al-izam akan abin da zai faru gobe al-qiyama na ababan tsoho manya manya qala ta'ala Allah sai ce kalla ai haqqan da gaske ne idan dukkatul abd dukkan nata idan aka niki kasa nikiwa ai wut'at wa muhidat wa suwiyatul jibalu aka taka ta aka shimfida ta aka daidaita duwatsu na faɗa muku nace kaman wannan dutsen na kwatarkwashi billahi la zaka za ku ga lokaci sai Allah ya niki dutsen wa qama al-khalaiq mutahallitu dasin ke min quburihim daga kaburburan su da rabbihim su je gaban Allah su tsaya yanzu daga lokacin da dan adam na farko ya fara mutuwa zuwa yanzu dan Allah waye sai ya fada muku dan adam nawa ne kwanta karkashin kasa shi yasa tun gaba Allah sai yace wato idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza kasa girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha kasa za ta fitar da abin da ke cikin ta na nauyi domin ta dauki nauyi na halittu da yawa wanda tun daga san da dan adam na farko ya fara mutuwa ba wanda zai iya faɗa muku kasa mutum miliyan nawa ke kwanci a cikin ta babu to dan haka waja'a rabbuka ai ya ani li fasl al qada'i Allah zai zo dan yin hukunci baina khalqihi tsakanin halittun sa wannan zuwa wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala ya zai zo ba abin da ya dame mu ya Allah zai zo na ko wanda suke kallafa ma kansu wajen tawili ya ai ba Allah bane zai zo umarnin Allah ne zai zo mu ba ruwan mu hadisi ya tabbata annabi ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo wadalika ba'da ma yastashfi'una ilayhi bayan mutane sun nemi cece zuwa ga manzon Allah bi sayyidi walad adam alal itlaqi shugaban ƴaƴan annabi adamu gabaki da shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ba'da ma yasaluna ulul azmi min ar-rusul bayan an tambaye manzanni manya an je wajen annabi ibrahim an je wajen annabi musa annabi isa annabi nuhu ranan saboda yanayin yadda ranar take kowa yace ba zai iya tunkarar Allah ya masa magana ba a ranan wanda kawai zai iya tunkarar Allah wa kulluhum yaqulu kowa yana cewa lastu bi sahibi zakum ba ni bane wanda na cancanta iya tunkarar Allah in masa magana wai azo ai hisabi na wuce ta buta na aljanna ta fa aljanna hatta tantahi nawbatu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama har shi wannan al'amarin ya kai zuwa ga annabi fa yaqulu sai manzon Allah yace ana laha ana laha dama ta wace ni na dace da wannan matsayin fa ya dahabu sai manzon Allah ya tafi yashfa'u inda Allah ta'ala fi an yi a ce li fasli qada'i sai manzon Allah ya nemi cewa dan an zo an yi tsiwa daga cikin sunayenta dama akwai yawmal qiyamati ranar tsiwa to tsiwa ce za a ci Allah kadai ya san lokacin da za a dima wajen tsiwa sai dan adam ya yi gurin wannan tsayuwar da ake ciki ai gara ma a zo a yi sabi ko kuma mutum wutar zai tabu kawai san wutar yi da tsayuwar da ake ci saboda an fusata Allah ya tattara mutane tun daga na farko har na ƙarshe fushin da bai taɓa yi ba kufa yushaffi'uhu Allahu ta'ala fi dalika sai Allah ya ba manzon Allah ceto ta yadda zai yi magana da annabi yanzu an yadda za a zo za a yi wa mutane hisabi fa yadhhabu wa hiya awwalu shafa'ati wannan shine farkon ceto da za a fara yi wa hiya al-maqamul mahmud wannan shine matsayi abin yabo da Allah ya ce zai tashi manzon Allah a kan shi kama taqaddama bayanuhu fi surati subhana kama yadda shi malam ibn kasir ya ce bayanin ya gabata a surati subhana ita ce suratul isra'i fa yaji'u ar-rabbu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo li fasl al-qada'i ai wa mutane hukunci kama ya sha'u kama yadda ga dama wal mala'ikati yaji'una bayna yadayhi mala'iku da su zo gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko tare da Allah sufufan sufufan sahu sahu haka mala'iku za su zo shi kuma mala'ika dama ganin sa a surarsa ta mala'ika ba abu bane na sauki shi yasa duk isar annaba a wajen Allah da girman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi so biyu kawai ya taba ganin mala'ika a surarsa ta mala'ika amma yanayin da Allah ya dan adam haka a gidan duniya to bai yi zai ga mala'ika a wani lafiya ba yasa duk ran da shi ga mala'iku sun duro a surarsa ta mala'iku wallahi tabbatar kuma ranan magana take daki ba duniya in kin yi aikin alkhairi a turo miki wannan shi daki na shida in kin zama fatsarin riya an an tashi sai a turo miki wannan zati da ka to Allah ya tada da mala'ikun da suka dace da aikin kowa wanda za a turo su dauki ransa wa qauluhu ta'ala fadin Allah da yace waji a yawma idin bi jahannam za a zo da jahannama ranan hadisi ya tabbata an Abdullahi bin Mas'ud qala yake cewa manzon Allah ya ce yuta bi jahannama yawma idin za a zo da jahannama ranan laha sab'una alf zimamin tana da linzamin 70 ma'a kulli zimamin tare da kowane linzamin kwaya ɗaya cikin 70 din nan 70 alf malakin yajuruna akwai mala'ika 70 linzami jahannama take da shi an san linzami yayi kuma mutum bai zauna kawai bai koma yaji abinda ake sa majaki me sunansa yana kun yi shuru ne me abinda ake sa jaki idan an haushi ba kun takunkumi daban akwai shi takunkumi shi ne wanda ake rufe mai baki gaba ɗaya igiyar da ake sawa majaki shi ma a fuskarsa in an hau a rike me sunanta a'a wa sunanta linsani ba sai wa sunanta akala ko a'a ba sunanta akala ba na raƙumi shi ake ce masa akala na jaki sunansa ragama na doki shi ake ce masa linzami kuna gani ba ta linzamin da ake sa ma doki shine wanda in an hau ake rikiya ko in za a ja dokin a jaku to ita ma jahannama tana da nata linzamu ya kai guda 70 to kowane linzami kwaya ɗaya kuma mala'ika 70 ne ke rike da shi haka za a tattago ta ranar alkiyama a dan faro ana ku gafara ga kadan to ana baki labari ana ce miki akwai wuta kina ganin kaman wasa ne ranar in kika ga mala'ika ba ta da linzami 70 ga mala'ika kowanne linzami 70 na rike da shi ai dole da abin da ya faru a rayuwar dan adam ya tuna me ya faru to shine za a zo da ita wa qauluhu fadin Allah da yace yawma idin yatadhakkaru al-insanu ranan mutum dan adam zai tuna ai amalahu aikin sa wa ma kana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadisi da abin da kika gabatar a abin da ya wuce da wanda ya faru sanda zaki mutu wa anna lahu dhikra ai wa kaifa tanfa'uhu dhikra tiya ya za'i a lokacin ko mutum ya tana tunawar ta masa amfani to a lokacin ne ya kulu ya laitani qaddamtu li hayati ya'ani yandamu ala ma kana salafa minhu min al-ma'asi lokacin ne mutum zai yi nadama abin da ya gabatar a rayuwar shi na saban Allah in kana asin in sabo ne wa yawaddu law kana izdada min at-ta'ati in kana ta'an a lokacin mutun zai gurin ina ma ya ƙara aiki idan aikin alkhairi ne to shi yasa aka ce da wanda ya bi Allah da wanda bai bi Allah ba akwai lokacin da in an tsaya gaban Allah kowa sai yayi nadama wanda yayi aikin alheri na dama da zai in ya ga sakamakon da Allah zai yi sai yayi da ya sani da ma ya ƙara aiki a duniya ba irin wannan aikin kadai ba wanda kuma bai yi ba nadama da zai yi shine da sai yayi da na sani ina ma a ci yayi aiki amma wata nadama ce ta fi sauki wanda yayi ƙari yake nema da wanda bai yi ba yana gurin ina ma a ci yayi ba za a haɗa ba nadamar wanda yayi yana gurin ina ma a ci ya ƙara tana da sauki amma wanda bai yi ba a lokacin yake tunanin ina ma a ci yayi wannan ya samu matsala qala Allahu ta'ala Allah sai ya ce to fa yawma idh wannan ranar da za a ga an zo da jahannama la yu'adhibu adabahu ahadun ay laysa ahadun ashadd adaban min ta'dhibi Allahi man asahu babu wani wanda ya iya azaba irin Allah ga wanda ya saba masa wala yusi wasaqahu ahadun ba wanda ya dauri irin daurin Allah ai walaysa ahadun ashadd qabdan wa wasqan ba wanda yake Allah dumka da dauri min azbaniya irin ya amfani da mala'iku zabaniyawa liman kafara bi rabbihim ga wanda ya kafirce ma Allah mala'iku ne sunan su sai zuwa qur'ani daga nan bai kara maimaituwa ba kama karanta cikin suratul a'raf sanada uzbaniya ɗaya daga jin sunan zabaniyawa ka san akwai matsala ina fata an fahimta sudaka wa hada fi haqqil mujrimin min al khala'iq wannan yana cikin haƙƙin mujrimai a cikin halittu wa zalimin da azzalimai amma an-nafs az-zakiyatu ko az-zakiyatu al-mutma'inna amma ran da take da tsarki mai dadi wa hiya as-sakinatu as-sabitatu ad-da'iratu ma'a al-haqqi ita ce ran da tana tsotattabaka duk inda gaskiya ya juya tana juyawa tare da gaskiya to fa yuqalu laha za'ati mat ya ayyuha an-nafs al-mutma'inna ya ke rai wacce kika kike da ainihin wato natsuwa tuji'i ila rabbiki ay ila jawarihi wa sawabihi ki koma zuwa ga Allah ki samu makotaka zuwa ga Allah da kuma ladan Allah wa ma a'adda li ibadihi fi jannati da abinda Allah ya tattali ga bayinsa radiyatan ay fi nafsiha ita kanta tana yardadiya mardiyatan ay qad radiyat an Allah wa radiya anha wa ardaha Allah ya yarda da ita sannan ta yarda da Allah din sannan Allah ya yarda da ita ga wasu sai a ce fadkhuli fi ibadi ay fi jumlatihim ki shiga cikin jumlar bayina mutanen kirki wada kuli jannati sannan ki shiga aljannata wa hadha yuqalu laha inda al-ihtida wannan tun daga lokacin da aka zo dukan rai alamar mutuwa za a fara fadawa mutum wannan wa fi yawmil qiyama aidan ranar al-qiyama ma a fara fada miki kama anna al-mala'ikata yubashshiruna ko yubashshiruna al-mu'mina inda ihtidarihi kuma yadda mala'iku suke wa mutum bishara lokacin da suka zo daukar ransa wa inda qiyamihi min qabrihi sannan mutum zai fita daga kabari haka za su yi masa bishara wa kadhalika hahuna haka nan a wannan wajen lokacin da za a zo gaban Allah a tsaya Allah ka sa mu shiga cikin wannan bangaren wannan shine ƙarshen tafsirin suratul fajr kuma ma in Allah ya kai mu za mu karanta suratul baladi za mu ji abinda suratul baladi ta kunsa abin da muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kusuri Allah ka yafe mana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh